sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya. Baba Yakub makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin mu na yau Juma'a babbar rana 19 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam da kanin labarai.
Yayin da dusan kankara ne yawan gaske ta ratsa ta jihar Texas da kudancin Amerika, mazauna yankunan na kokarin tsira daga yanayin da tsarin ababen more rayuwa da ba a yi su dan irin yanayin ba. Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa a shirye take ta tattauna da Iran akan dukkan kasashen biyu su koma karkashin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla da niyyar dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran. Kasar Venezuela ta kaddamar da shirinta na bada rigakafin cutar COVID-19 ga ma'aikatan lafiya a jiya Alhamis. Kasar mako guda bayan samun rigakafin Sputnik V kashi na farko guda 100,000 na kasar Russia.
To kanan labaran duniya kenan aka saurara. Bayan kashin farko na labaran duniya, a cikin shirin za ku ji matakan da gwamnatin jihar Niger ke dauka akan yaran kwalejin tagara da aka sace su da wasu ma da aka sace su a cikin bus a wannan mako.
Babu wani karin bayani illa in ce duk abubuwan da ya kamata ya ana yi, kuma na tabbata insha Allah nan da lokaci kadan za a sako su. Muna bin ta kowane hanya, ko ta hanyar sojoji ne ko ta hanyar sulhu ne, duk ana.
A jamhuriyar Niger kuma hukumar zaɓe ta ce ta shirya tsafta gudanar da zaɓen zagaye na biyu a ranar Lahadi 21 ga wannan wata.
In Allah ya yarda abin da yake da bisa kan abin hukumar zabe duka komai ya tafi, kuma mun samu labari cewa duka wannan ɗan takara su biyu kowa ya bada wakilin shi.
Har yau a jamhuriyar Niger jam'iyyun adawar kasar sun zargi gwamnati da amfani da sarakunan gargajiya domin tursasa talakawan su su zabi ɗan takarar jam'iyyar mai mulki. Kamar kowace ranar Juma'a a yau ma za mu gabatar muku da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa da ba sakonni da kuma sauraro ku aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu gyara zama mu fara shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da dusar kankara mai yawan gaske ta ratsa ta jihar Texas da kudancin Amerika, mazauna yankunan na kokarin tsira daga yanayin da tsarin ababen more rayuwa da ba a yi su dan irin yanayin ba. Ina da wutar lantarki a halin yanzu amma ban san zuwa lokacin da za ta dade ba, a cewar Cecil Jones, wata mazauniyar Katy a jihar Texas, wata unguwa da ke da tazarar kilomita 48 daga birnin Houston. Jones na ɗaya daga cikin mutane miliyan 4 a jihar Texas da kuma dabban ƙarin wasu a kudancin jihohin ƙasar kamar Louisiana da Mississippi da Oklahoma da Kentucky da West Virginia da Virginia da suka rasa wutar lantarki a gidajensu a wannan makon saboda dadewar yanayin sanyi da ba a saba gani ba a yankin. Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa a shirye take ta tattauna da Iran akan dukkan kasashen su koma karkashin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla da niyyar dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran. Amurka na neman farfado da yarjejeniyar da kasar ta yi watsi da ita kusan shekaru 3 da suka wuce. Matakin na nuna canjin da aka samu a gwamnatin Amurka yayin da sakataren harkokin wajen kasar Antony Blinken ya jaddada matsayin shugaba Joe Biden akan Amurka za ta koma karkashin yarjejeniyar da ake kira JCPOA a takaice idan Iran ta kiyaye sharadan yarjejeniyar. Iran bata nuna alamun gamsuwa da batun ba sosai wanda Blinken ya gabatar a lokacin wata ganawa ta bidiyo a birnin Paris da ministocin harkokin wajen Birtaniya, Faransa da Jamus da ake kiransa E3. Kasar Venezuela ta kaddamar da shirinta na bada rigakafin cutar COVID-19 ga ma'aikatan lafiya a jiya Alhamis, kasa da mako guda bayan samun rigakafin Sputnik V kashi na farko guda 100,000 na kasar Russia. Venezuela ta shiga cikin waɗanda aka yi wajen rigakafin na Sputnik V a kansu kafin ta sanya hannu a yarjejeniyar sayan rigakafin da Russia a watan Disamba. Kasar da ke yankin Latin na Amurka na fatan fara yi wa sauran jama'ar kasar allurar rigakafin a watan Afrilu. Ministan lafiyar kasar Carlos Alvarado ya ce jami'an lafiya sun kudura aniyar yi wa kashi 70 cikin 100 na al'ummar kasar rigakafin a cikin wannan shekarar.
An jima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar kashi na biyu. to bari mu fara rahotannin namu da wannan batu da gwamnatin jihar Niger take cewa har yanzu babu wani haske da aka samu game da kokarin kubutar da daliban kwalejin kimiyya ta Kagara da kuma fasinjan bus dake hannun yan bindiga a halin yanzu. Wannan dai yana ƙaryata labaran da wasu kafofin yada labarai suke yadawa cewa wai an sako yaran makarantar. Ga dai bayanin gwamnatin jihar Alhaji Abubakar Sani Bello a wannan rahoto da Mustafa Nasir Batsari ya aika mana daga Mina.
Gwamnatin jihar Niger Nigeria ta ce babu wani hasken da aka samu game da kokarin kubutar da yaran makarantar Kagara da kuma fasinjan bus dake hannun yan bindiga a halin yanzu. Wannan bayani na gwamnatin jihar Niger dai yana nuna ƙaryata labaran da wasu kafofin yada labarai suka yi na cewa wai an sako yaran makarantar. A wani taron manema labarai a ranar Juma'a nan, gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce babu wani bayani zuwa yanzu, amma dai suna bin hanyoyin da suka dace domin ganin an kubutar da waɗannan mutane.
Babu wani ƙarin bayani illa in ce duk abubuwan da ya kamata ana yi, kuma na tabbata insha Allah nan da lokaci kaɗan za a sako su. Muna bin ta kowane hanya, ko ta hanyar sojoji ne ko ta hanyar sulhu ne, duk ana yi. Halin da ake ciki a Najeriya yau, mutane da yawa na da musamman su Fulani suna da ƙorafi kuma ban gane kansu ba domin an manta da su. To lokaci ya zo da ya kamata duk abin da ake yi al'umma su ma a yi da su.
A halin da ake ciki dai, shahararren malamin addinin Musulunci nan na Kaduna Dr. Ahmad Abubakar Gumi yayi wata ganawa da wasu yan bindigar a ƙarƙashin jagorancin shugabansu da ake kira Dogo Gidi. Gama dai abinda Dr. Gumi ke cewa bayan kammala ganawar.
Dolin su ko ina muka je daya ce cewa jami'an tsaro na shiga wurin neman yan ta'adda da aka sani sai ta kashe mutanen da ba su ji suka gani ba, sannan kuma in sun shiga gari akwai yan sakai ko yan banga wanda suke fada da su, kuma sai suka nuna kaman gwamnati na goyon bayan yan sakai, za su ce za a kashe mafillace dari ba za a ji ma alamaru ba, ba kwa reporting, amma in su suka yi rama to za a cika duniya da cewa gashi nan sun yi kisa da kuma dai abubuwa gashi nan suna cikin daji, babu wani abu, ba makarantu, ba asibiti, ba wani abu dai da ake ba su nasu kaso cikin wato kuɗin hukuma.
Kun ba su tabbaci za a yi ne ko ko menene matsayar ku?
Na wannan karan da tunda yake mun je da jami'an hukuma gwamnati su da kansu sun je da bakin su kuma sun yi musu bayani cewa yanzu sun lura da wannan al'amarin kuma za a yi dauki matakai, saboda haka mun farin ciki kwarai da gaske.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ji daɗin wannan ganawa ta gumin da kuma waɗannan yan bindiga. Inji gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello.
Kwarai mun ji daɗin zuwan Dr. Gumi, duk da cewa yanzu na gan shi ko minti goma ba mu yi ba domin zai je ta jana'iza, ba mu cikakken bayani ba, amma ya tabbatar mana in ya kai zai dawo so ba mu cikakken bayani, amma dai ya kwantar mana da hankali.
To sai dai Dr. Ahmad Gumin ya bayyana cewa yan bindigar sun bayyana masa cewa ba su bane suka kwashi ɗaliban kwalejin Kagara ba. Mustafa Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustafa Nasir Batsari, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu.
A kasar Myanmar, wata matashiya yar zanga-zanga da 'yan sanda suka harba a kai a lokacin wani gangami a ƙarshen makon da ya wuce ta rasu a yau Juma'a. Maya Swat Kain, wacce ta cika shekaru 20 a lokacin da take bangaren kula ta musamman a asibiti, a lokacin wani gangami a Naypyidaw, babban birnin Myanmar, aka harbe ta ranar 9 ga watan Fabrairu. Ma'aikaciyar kantin sai da kayan abinci ce. Wannan ne karan farko da aka tabbatar da mutuwar wani daga cikin masu zanga-zangar da dabbansu suka tattaru kan titi a fadin babban birnin Myanmar bayan da sojoji suka hambarar da zababbiyar gwamnatin kasar, suka kuma tsare shugabar kasar Aung San Suu Kyi da wasu 'yan jam'iyyarta a ranar 1 ga watan nan na Fabrairu. Kamfanin dillancin labaran AP ya ba da rahoton cewa a yau Juma'a galibin babban birnin ya kasance shiru. Shugaban Algeria Abdelmadjid Tebboune ya sanar a jiya Alhamis cewa zai soke majalisar wakilan kasar wadda mambobinta ke da sama da shekara daya su kammala wa'adinsu na shekara biyar. Tabun ya ce zai sa a yi zabe don kafa sabuwar majalisar ta hanyar zaben da ba za a yi amfani da kuɗi ba ko na rashawa ko ba na rashawa ba. Bayan haka shugaban ya kuma ce zai yi garan bawul a gwamnatinsa cikin kwanaki biyu masu zuwa. Tabun tsohon prime minister ne a ƙarƙashin shugaba Abdulaziz Bouteflika da aka hambarar da gwamnatinsa. An zabe shi ne a daidai lokacin wata zanga-zanga ta neman kawar da jam'iyya mai mulki a ƙasar.
To a gaida Malama Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu leka jamhuriyar Niger inda hukumar zaben kasar ta tabbatar da ta kammala daukar matakan da za su bada damar gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da zai hada da Bazoum Mohamed na PNDS mai mulki da Alhaji Muhammad Usman na FDR canji ta ƴan hamayya a ranar 21 ga watan Fabrairu da muke ciki. Kakakin hukumar zaben Nafi Wada shine ya bayyana hakan a hirarsa da wakilin mu Sulaiman Muna Barma daga birnin Yamai.
Kaya wanda muke cewa material nur masu yauni su dama tun da aka yi zagaye na harko ba mu maido su ba, sai wanda muke cewa material sensible wanda su in babu su ba a yi zaben ba, cewa kamar wani bulletin na zabe, kamar wani tawada wanda ake sawa na zaben ka ko kuma ka dangula a yatsaka shaida sahihi kai zabe, su ne daga baya aka aika mun yi kira kaya duka suna nan a cikin kowace komin 266
ina matakan da dauka akan matsalolin da aka fuskanta a zagayen farko.
Matakan da muka dauka kun san a matsalolin da aka samu zagaye na harko musamman matsaloli ne wanda aka samu bisa cewa kan horo, shi yasa muka ce horon da ayi shi kwana daya ayi shi kwana biyu, kuma bayan wannan kwanan biyu da aka yi shi ka san wutaran daga an yi horon ne sai a doke su a kai su runhuwar zabe, sai muka ce mu bari sai washe gari kenan rajuma'a suke kariya, in suka kare rajuma'a ra asabar sai su kai su garin ruwan su inda runhunan zaben su suke. Kuma na biyu matsalar da aka samu bisa kan tawada ce wannan wanda ke dangula inda kai zaben ka cewa an karsa shi, to bisa kan wannan ayyukan kun gani jiya cewa kasar Ghana ta ma ba mu 100,000 na wannan tawadai, sai muka kai su biyu a kowace runhuwar zabe, mu kuma runhuwar zaben da gare mu 25,000 ne gare mu da 978 kenan, in muka kai bibi ma sai yayi saura kuma tuno inan tawadar duka suna cikin da'ira da'ira.
Kawo yanzu ana iya cewa dai komai ya hadu ranar 21 ga watan na Fabrairu, in Allah ya kai mu zabe ba fashi.
In Allah ya yarda abin da yake dai bisa kan abin hukumar zabe duka komai ya tafi, kuma mun samu labari cewa duka wannan ƴan takara su biyu kowa ya bada wakilin shi a bisa kan hukuma ta jaha ta gunduma da ta da'ira kuma da bisa kan runhuwar zabe.
Allah yake ciki game da tsaro duka muna tare da eta major gaba daya wanda yake kula da harkar tsaro, kuma din sun galgaya mana abin da ya kamata wakilanmu a jaha da a gunduma da a da'ira yanda za su kasance ka a samu tarzoma.
A gaida Sulaiman Muna Barma da wannan rahoto. Har yau akan zaben na jamhuriyar Niger, ƴan adawan kasar sun zargi gwamnati da tilastawa sarakunan gargajiya da su tursasa talakawansu su zabi ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Mohamed a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da Niger ɗin ke shiryawa a ranar Lahadi 21 ga watan Fabrairu, zargin da masu mulkin suka musanta. Ga rahoton Haruna Mamman Bako daga birnin Kwadni.
Ana gab da zaben ranar 21 ga watan Fabrairu wannan shekara zagaye na biyu na zaben shugaban kasar jamhuriyar Niger ƴan adawa ne suka ce sun gano jam'iyya mai mulki na son ta yi amfani da ƙarfin mulki domin cilastawa sarakunan gargajiya sawar talakawan kasar dole ko a basa so su zabi Bazoum Mohamed ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya. Tsohon ministan wasannin kasar Abdurrahman Sedu memba a kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Model Lumana Africa ta Muhammadu da ke mara wadan takara RDR canji Alhaji Muhammad Usman ne ya bayyana wa sashen Hausa na muryar Amurka haka a yau da safe a garin birnin Kwandi
da cikin wannan zagaye-zagaye da take kowa take naji dubumuwa da yawa cikin dubumuwa din zan dauko wanda yadda bai da kware shine cewa da ana son a bi karkashin sarautar gargajiya dan addini samu talakawa su da cikin intin su cikin hankalin su su hagano canji suke so amma ana son a kabo su a maido su su doke abinda su hankalin su bai guda musu ba abinda su ra'ayin su bai ba su ba cewa da a doki ba su a doki bangaren dan kandida na bangaren iko na yanzu abinda yake so su dai sai mu Allah godiya da mafi yawan ba sarautar gargajiya ta Niger mafi yawan su duk ilimanta ne kuma ko ba su ilimi wanga da boko ba shi na Muhammadiya kuma ko ba hubiyun mutane ne waɗanda sun ta gaba zai mu sun gano menene demokrasiya menene duniya gata ta take so menene talaka da sakakashin su yake so dokani wanda babu shakku na san da san masu kunhali da zaman su ne su ta su suna bin karkara suna wasu fadin wasu abubuwa zaka sarakai sun ce wanda ya ce wani su musu ina tabbatar da mafi yawan wannan buri da muna ji kariya ne
sai dai fa jami'ar PNDS tarayya mai mulki ta hanyar dan baba mamman ceni kakakinta a birnin Kwanni ta musanta haka inda na tambaye shi ko yaya suka ji da wannan zargin da yan adawa suke musu
kuma nan sun kabullo kuma to ni abinda ka ban mamaki da yan adawa yan sun ka shiga yau wagga gobe wagga suka shiga in muna son haka nan mi ka kai mu har mu bi goyen bayan wasu ai sai mu tattun zagaye na hukumar Chilestan tunda ai dukkan da wannan lokaci mu wadda iko kenan wannan magana ta su ce ta ra'ayin su ce su dai duk magana mai iya kawo wani cegumi ko tashi hankali ita ce su kenan suna yi wannan aikin su ne sun kware da wannan ka hudani ga yan kasa sun kware ga game game su gama yan kasa mu ba ta zarce za mu yi ba ba ta zarce muka nuyin yi ba
su ba ku tsoro Allah wata kila suna da wani kwarin hujja wanda shi yasa sun ka dibo wannan
to ina take kwarin hujja ai hujja guda ce Alhaji wannan magana da ku yan jarida da su masu saurare duk ya kamata su gane maganganu na irin waɗanda sun ka saba yi na kawo dadi cikin kasa tunda ai haka nan muka so ai nan kasa ga an taba zabe akwai wanda ana cikin zabe kwakwashi akwatuna caccan za sa wanda shi ka so mu ba haka an niyamu ai haka nan muka ba mu bari mata zagaye na biyu
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto kada a shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25-31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Shirin duniyar Amurka wannan mako zai dubi ne kan wasu bututuwa da suka faru a nan Amurka amma daga kasewar wutar lantarki da aka samu a jihar Texas na fiye da kwana uku sanadiyyar tsananin sanyi da ake yi zuwa tsokacin da masu fashin baki ke ci gaba da yi kan wanke tsohon shugaba Trump da majalisar dattawa ta yi a yankunan tsige shi da aka yi a karo na biyu bayan da aka zarge shi da laifin tunzi da magoya bayan sa su yi bore a majalisar dokokin Amurka sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana Mahmud Lalo sama da mutum miliyan 1 ne ke zaune a wasu yankunan jihar Texas babu wutar lantarki sanadiyyar tsananin yanayin sanyi da jihar ke fuskanta duk da cewa ba kasafe take fuskantar irin wannan yanayi ba wasu rahotanni sun ce har ma an samu asarar rayuka yayin da har ruwan da ke gudana a gidajen mutane shi ma ya dauke na tuntubi Alhaji Shu'aibu Aliyu ta wayar tarho wanda dan asalin Najeriya mazaunin jihar ta Texas inda na fara da tambayar shi halin da ake ciki
a gaskiya babban abin da shine yawanci suna da yara sannan kuma ka san kana da yaro kana son wuta kuma kana son ruwa to abin da ya faru shine tunda aka dauke musu aka yanke musu wannan abu gaskiya matsalan ya raunana sosai wallahi ya zama abin tausayi
kamar wani yanki ne wannan abu ya shafa
a gaskiya a Houston kusan kowane bari ya shafe su a Houston kusan koina ya shafe su
hannan inda kake zaune kenan
hannan inda nake zaune ni mun yi kwana uku ba mu da ruwa in fact da tazunan ne ruwan ya fara kan digowa
kamar ya rayuwa ta kasance ayoyin wannan yanayi a ce ana zaune har kwana uku ba ruwa ganin Amurka kasa ce wacce kusan za a yi cewa mawuyacin hali ne a fuskanci irin wannan matsala
rayuwar shi ne bayan da za a yi dole a hakura kuma wanda mutane suke yi kenan kurin hakuri da kodayake gwamnati ta taimaka akwai shelters da ta bayar inda za a je kusan na je sun kai guda uku inda za a je wanda ba shi da wuta ana iya daukan su da kai su a nan don su samu ruwan zafi da kuma abinda ya kamata su samu gwamnati ta taimaka don taimaka haka
wato kamar an samar har da wuraren makewayi ne da sauran ababen bukata na rayuwa ne da kullum koko da yi kawai da ruwan aka samar wa jama'a
a inda tun dama wurin na gwamnati ne kuma saboda haka ake yin wannan abubuwan na ka samu matsala irin haka gwamnati tana an riga an kebe shi gwamnati tana zuwa taimaka ma mutane a wurin
yanzu alhaji kamar an sami asarar rayuka ne sanadiyar wannan matsalar rashin wuta lura da cewa a asibitoci akwai dakunan da zaka ga akwai marasa lafiyan da lalle suke amfani da wutar lantarki
akwai mutanen da abin dai duka abin da news ta ba mu shine za mu doka tunda ni kan babban san wani wanda ya rasa rayuwarsa akan wannan saboda wannan abu ba amma muna gani a news cewa mutane bakwai mutane takwas sun rasa rayukansu
to kamar wani irin darasi za a iya cewa kasashe masu tasowa za su iya koya daga wannan al'amari da ya faru gashi kamar yadda ka faɗa ka ce akwai taimako da gwamnati ta kawo mutane ɗauki kamar kasashen mu na Afirka da suke akwai wani darasi da za su iya koya a wannan abu da ya faru a jihar Texas
abinda dai ya kamata a zauna shi na ya haƙuri domin a gaskiya za a sa wani panel wanda zai duba ga menene ya sa wannan abu ya faru kuma a samu nan gaba ma sake faru a samu damar ci ya kasance ya zo da sauki so yanzu dai har yanzu ba san menene ya sa wannan abu ya faru za ka ji wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan ba san ya wannan ya ce wannan ne wannan ya ce wannan ne wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan
Alhaji Shaibu Aliyu kenan wani dan asalin Najeriya mazaunin jihar Texas a nan Amurka kwa dai makon jiya ne majalisar dattawan Amurka ta wanke tsohon shugaba Donald Trump daga zargin tanzila magoya bayan sa su yi bore a majalisar dokokin kasar majalisar ta wanke shi ne bayan da mambobi 57 suka amince a tsige shi yayin da 43 suka nuna akasin hakan lamarin da yasa aka gaza samun adadin da ake bukata kafin a tsige shugaban kasa Dr. Nasir Damuwa dan asalin Najeriya ne mazaunin Amurka na kuma tambaye shi yadda ya kalli wannan lamari
masu dai abin da kwamitin game da siyasa sun nuna cewa kuma ga alamu ya nuna cewa to wancan shi da aka yi ya nuna idan shugaba yana da kari daga jam'iyya kuma yan jam'iyya shi ne ke da rinjaye a majalisa to yana iya nuna da girma abubuwan da muka gani sosai na waro a irin kasashe kamar Afirka haka wanda yake shugaba yana ganin shi ke da ƙarfi wanda duk wanda ke san wanda ke bin siyasa ta musamman ta Amerika da kuma tun baka cikin labarin da kai ji baka taɓa samun irin wannan ba
Dr. Nasir Damuwa kenan dan asalin Najeriya mazaunin nan Amurka kuma sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kaimu yanzu a madadin shi Dr. Nasir da kuma Alhaji Shaibu Aliyu da Julie Ladies Gresham da ta haɗa mana shirin ni Mahmud Lalo ne ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya
madalla a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email To bar mu fara da sakon Shehu Adamu Rijau yace batun gaskiya mu dai gwamnatin mu ta jihar Neja ta nuna mana bambanci gani yanda aka sace mana sama da mutum 50 a motar NSTA a hanyar su ta zuwa Mina daga Rijau gwamnati ta yi shiru amma an sace daliban sakandaren Kagara 27 gwamnati ta damu wajen gadin an ceto su to wai gwamnati tana nufin ran wani yafi na wani ne a wurin ta Allah kyauta Sako na gaba ya fito ne daga Malam Husaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe yace salam VOA Hausa maganar gaskiya kalaman ministan tsaron Najeriya na cewa duk ƴan Najeriya da su kare kansu akan hare-haren da ƴan ta'adda suke kai musu wannan san bai dace ba saboda yin haka zai baiwa wasu bata gari damar daukar doka a hannunsu da kuma nuna gazawar gwamnatin Najeriya a fili da fatar za a dinga tauna magana kafin a furta ta don gudun barkewar wani sabon rikici sako na gaba na cewa assalamu alaikum muryar Amurka hakikan al'amarin tsaro a yankin mu na arewa kullum yana kare tabarbarewa ne amma gwamnati da jagororin yankin namu kokarin su bai wuce taron shan shayi ba domin idan sun gudanar da taro babu wani abin da yake canjawa tabbas mu talakawa idan ba mu mai da al'amuran mu ga Allah mun gyara halin mu ba domin idan mun yi addu'a ta karfu daga karshe muke addu'ar Allah kawo mana mafita daga wannan masifu da suka dabaibaye yankin mu na arewa sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabiu Dakon Donali da Umar Baban Yaya sabon gida a jihar Jigawa Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Ta ce mu al'umman jihar Neja muna cikin jarrabawan Ubangiji domin kuwa bayan masu garkuwa da mutane sun yi awon gaba da mutanen garin mu Rijau akan hanyar su ta zuwa Neja daga Rijau. Sai gashi kuma ƴan bindiga sun kwashe mana ɗaliban makarantar Kagara dake jihar mu ta Neja. Ya Allah ka kawo mana agajin gaggawa ka kubutar mana da su cikin salama ko za mu samu sa'idar rayuwa. To madalla da haka ne kuma muka kawo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
yayin da sakan kara mai yawan gaske ta rafa ta jihar Texas da kudancin Amurka mazauna yankunan na kokarin tsira daga yanayin da tsarin ababen more rayuwa da ba a yi su dan irin yanayin ba Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa a shirye take ta tattauna da Iran akan duka kasashen su koma ƙarƙashin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla da niyyar dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran. Amurka na neman farfaɗo da yarjejeniyar da ƙasar ta yi watsi da ita kusan shekaru uku da suka wuce. Kasar Venezuela ta ƙaddamar da shirinta na bada rigakafin cutar COVID-19 ga ma'aikatan lafiya a jiya Alhamis. Kasa da mako guda bayan samun rigakafin Sputnik V kashi na farko guda 100,000 na kasar Rasha.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirinmu baki daya sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 8:30 agogon Ghana da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na wannan la'asariyar Baba Yako Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa a huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe shirin matasa assalamu alaikum